بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammacin ranar 20 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam ta 1443 wadda ta yi daidai da ranar 21 ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya a yau za mu yi majalisi na 20 a cikin majalisinmu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mana wannan gari sani da kariya da albarka da sauran daruruwanmu na musulmi kafin mu fara karatun za mu amsa tambayoyi da kuka rubuto yau insha Allah za mu tashi suratul ankabut sura ta 29 a cikin surorin alqur'ani tambayoyi da aka turo akwai wannan tambayar da ake yawan yi dangane da mata masu al'ada mata masu al'ada suna zuwa masallaci lokacin tarawih da lokacin tahajjud to kuma waɗansu su suna shiga sahu amma ba a yin sallah tare da su to kuma wannan shiga sahu din yana sanya ma waɗanda su suke yin sallah suna jin wata takura to bayani akan wannan shine ita mace mai al'ada ita akan kanta ba ne jaka bace saboda haka dan ta shigo sahu ta taba wanda take mai mara al'ada ne yin sallah ba za ta bata mata alwala ba kuma ba za ta sa sallar ta take karbuwa ba sai dai ita kuma wanda take al'ada da zo ta shiga cikin sahu ta saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mata masu al'ada yayin da yace su ma su fito su je sallar idi dan da yace musu su fito su je sallar idi domin su halarci addu'ar da ake yi wal yashhadna da'watan muslimin su halarci addu'ar musulmi sai yace wal ya'tazilna al musalla wato su kauce daga inda ake sallah wato su ware daga baya kafi ma'ana kar su shiga cikin sahu saboda haka mata da suke yin al'ada wanda suke fadayin su zo wajen da ake yin addu'a ta sallah duk inda ba za su shiga masallaci ba amma kamar haraba ta masallaci za su iya tsayawa a ciki to amma su keɓance daga inda zai zamanto ba su shiga cikin sahun sallah ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace in sun zo sallar idi su yi ya kuɗaitar da su kan zuwa saboda su halarci addu'ar da ake yi to amma kuma ya ce wal ya'tazilna al musalla abu na biyu dangane da mata masu al'ada wanda shi ma tambaya tana yawaita a kai shine hukuncin karatun alqur'ani ga mace mai al'ada wato karatun tilawa kuma al-misali tana so ta yi sauka a cikin watan Ramadan sauka ɗaya ko biyu ko uku sai al'ada ta zo mata to za ta daina tilawa ne kuma inda yake shine kaulin da yawa daga cikin malamai ko kuwa yaya za ta to wannan matsala ce da malamai suka saba ra'ayi biyu ne na malamai mafiya yawan malamai sun ce mace mai al'ada ba za ta yi tilawar alqur'ani ba wannan shine mazhabar shafi'iyya shine mazhabar hanafiya kuma shine ma mazhaba a mazhabar imam ahmad ibn hanbal mazhabar sa kenan kuma riwaya a mazhabar malik kauli na biyu shine cewa za ta yi karatun alqur'ani wannan shi aka ruwaito ita ce riwayar ibn al-qasim daga malik saboda haka riwaya ce a mazhabar malik kuma ita ce riwaya ce a mazhabar ahmad kuma shine zaɓin shekul islam ibn taymiya da ibn al-qayyim al-jawziyya kuma da yawa daga cikin malaman wannan zamani kamar su shekh bin baz da shekh muhammad salih ibn al-uthaymin duk shine zaɓin su cewa mace mai al'ada za ta yi karatun alqur'ani sun bambance tsakaninta da mai janaba mai janaba zai iya dauke tsarkin sa ko yaushe, kuma zai iya dauke rashin tsarkin sa ko yaushe da ganin damar sa. Amma mace mai al'ada komai son ta ta zamanto mai tsarki ba za ta yi ba har sai tsarkin ya zo mata. Kuma mai janaba rashin tsarkin sa na yan awoyi ne ko ma mintuna, sabanin mai al'ada ita zai dauki zai iya daukan ta kwanaki. To wanda yake kuma wannan zai sanya ta ta zama idan makarantar Al-Qur'ani ce zai iya tasiri gare ta wajen mantuwa da wani abu da ta haddace na Al-Qur'ani. Sannan kuma zai sanya ta ta dauki lokaci mai tsawo ba ta karatun Al-Qur'ani ba tare da wani dalili da ya wajabta mata rashin karatun Al-Qur'ani ba, domin babu dalili da ya hana mace ta karatun Al-Qur'ani in tana al'ada. Sai hadisin Abdullahi ibn Umar, kuma hadisi ne mai rauni, لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. مي هيلا دني جنبا باتا كرنت كومين القرآن. وانا حديثي حديثي نيدا عبد الله بن عمر يروي توشي انا تشكن سنن اما حديثي نيمي روني. هذا تشكن رواية اسماعيل ابن عياش كان متمن سيريا دقى رواية معلمان حجاز موسى ابن عبيدة معلمان موسى ابن عقبة شوك معلمان شيكوا wannan bawan Allah babban malami ne na hadisi, amma in ya ruwaito hadisi daga ƴan garin su malaman hadisi sai su ruko da shi, amma in ya ruwaito hadisi daga wanda ba ƴan garin su ba mutanen Hijaz, to saboda a halin tafiya kawai ya zo ɗan lokaci ƙanƙani bai kiyaye hadisan su ba, to kuma ya kaɗaita da wannan sunnar. To shi yasa malaman hadisi ba su karɓi wannan hadisi daga gare shi ba. Shi ne kaɗai wanda za a iya dogara a hana mace mai al'ada karatun Al-Qur'ani. Amma babu wani asar, babu wani hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yana, bal Imam al-Bukhari da yake shi ma ra'ayin sa kenan za a inda tuni haila za ta karatun Al-Qur'ani. Imam al-Bukhari da kuma daga baya nan su Sheikh bin Baz sun kafa hujja da cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Aisha ki aikata dukkan abin da mai yin hajji mai aikin hajji yake yi sai dai kada ki dawaki da Allah da daki. To dai ce mata ce komai yayin da al'ada ta zo mata ya nuna kan cewa duk wani abu da mai aikin hajji zai yi, wanda mai aikin hajji yakan yi karatun Al-Qur'ani. Saboda haka wannan shine ɗaya daga cikin madogaran su na kan cewa mai al'ada, mace mai al'ada za ta iya tilawar Al-Qur'ani. To sai dai riƙe Al-Qur'ani ga mai al'ada, to a nan abin nan ɗin yake. In a zuciya za ta karanta da hadda, wannan ƙaulan wahidan ba ta da wani ishkali. Amma idan za ta karanta daga mushaf ne, to abinda yake mafi inganci mace marar tsarki da namiji marar tsarki baya taɓa Al-Qur'ani sai yana da tsarki. Mun sha amsa wannan tambayar da madogara shi ne hadisin Amr ibn Hazm, Allah ya massa Al-Qur'ana illa tahir, kada wani ya taɓa Al-Qur'ani sai mai tsarki. To saboda haka a nan fatawar da malamai suke mata shi ne ta ɗauki littafin tafsiri wanda yake yana da Al-Qur'ani a ciki, domin yawan idan tafsirin ya zamanto daidai da nassin Al-Qur'ani ko ma yafi nassin Al-Qur'ani, to ya zamanto littafi ba za a kira shi mushaf ba, littafin tafsiri za a kira shi, ko littafin Al-Qur'ani mai fassara, Al-Qur'ani mai fassara na Hausa ko na Turanci, sai ta rinka tilawar daga ciki. To waɗansu kuma ma sun ce sai ta sa safar hannu, ta ɗauki mushaf ɗin sai ta rinka buɗe takardar da safar hannu, suna ganin taɓawa da safar hannu ba komai ba ne. To amma wannan a mazhabar Malik ba a yadda da wannan kaulin ba. Ga waya yanzu shi ke nan fataha Allahu alaihi, ga waya ba mushaf ba ce, sai ta ɗauki waya electronic signal ce, ko ba mutum ba shi da ƙarfi zai iya ɗaukan waya, in ya ɗauki waya bai ɗauki Al-Qur'ani ba, sai ta shafawa peji yana buɗewa za ta iya karatun Al-Qur'ani. Wannan ƙaulin, wannan tambayar an daɗe ana yi min ita, kuma na ce saboda da fatawar da nake yi akan abin da ke mashhurin mazhabar Malik cewa mace ba ta karatun Al-Qur'ani sai dai mai koyarwa ko mai koya, wanda take jin gudun tana gudun saboda koyarwa da take na Al-Qur'ani dole za ta buƙaci ta karanta, amma ta ɗauka ta yi tilawa ta ibada kamar yadda za ta rinka yin ta sauka ta sake komawa ta sauka, a mashhurin mazhabar Malik shine ba za ta ba. Mai koyarwa ko ɗaliba wanda take za ta yi karatu na muraja'a za ta yi karatun Al-Qur'ani, wannan shine mashhurin mazhabar. Da shi kuma a wannan majalisai da dama a wannan masallacin da shi aka rinka fatawa da shi na rinka fatawa da shi amma saboda duba da irin yawan maganar yawan tambayar da kuma kan cewa haja akwai bukata ta hakika yanzu kamar za a shiga cikin goman karshe din nan mata da yawa za su zamanto suna cikin al'adarsu ba sallah ba azumi ga su goman karshe za su shiga cikin damuwa za su ji kamar ba sa wata ibada kuma waɗansu arna-arna za su rinka jin kansu to tunda kuma babu wani nasi da ya hana su kuma ga wannan ga maganar kana da maganar mali kuma riwayar Ibn al-Qasim daga gare shi ga riwaya a mazhabar Ahmad ga tarjihin Ibn Taymiyyah ga tarjihin Ibn al-Qayyim ga tarjihin Ibn al-Baz ga tarjihin Ibn al-Uthaymeen daga cikin bajiman malaman wannan karni saboda haka abin nan na bar mashhurin mazhabar Malik da tafi akan abin da yake riwaya ce a mazhabarsa na kan cewa mace mai al'ada za ta iya yin karatu ko ba na koyarwa ko na koya ba na tilawa ma domin ta rinka sauka tana samun wannan alkhairin na tilawar alkur'ani musamman yanzu a shiga goman karshe Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa sannan kenan an samu sassauci na ga ba zan amsa kowace ba kenan lokacin ya tafi na'am wai hadisin innal mu'mina la yanjus hadisi aya annabi sallallahu alaihi wasallam da yace innal mu'mina la yanjus shine kuma yace la yamassal qur'ana illa tahir idan aka ce tahir a shari'a zaka dauke shi ne a ma'anar ta shari'a at-tahir tunda zance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a yake zance za a dauki al-haqiqa ash-shar'iyya al-haqiqa ash-shar'iyya shine at-taharatu min al-hadath wa min al-hadath al-asghar wa al-hadath al-akbar abinda ake nufi kenan sabiki daga al-hadath al-asghar da al-hadath al-akbar ba yana nufin kan cewar ko wani ya tuba al-qur'ani sai mumini ba cewa abinda ake nufi kenan a'a Allah ya masal qur'ana illa tahir ay at-tahiru min at-tahir a yanda aka sani a shari'an aka ce at-tahir ana nufin tsarki daga kari karami da kari babba shine to sannan wannan yace mallan Allah ya karawa layewa albarka ya ji kan mahaifa amin mallan dan Allah ne ne matsayin karban rancen kudi na mortgage bank yanzu haka rancen da na nema kudin su kudin sun kusa fitowa amma hankali na bai kwanta ba sai wani yake ce min ai babu komai wai ai kai ma sun dauke ka mai ba su shawara to mallan in ya halatta a karba zan iya yin kasuwa da kudin ko dai sai gina gida kawai Allah ya kara basira amin na farko dai disclaimer ba su dauke ni mai ba da shawara ba bankin mortgage ba su dauke ni mai ba da shawara ba amma dai nayi musu training ba su dai ba su bi ba akan tsarin harkar bankin musulunci kuma alhamdulillah kiran da aka yi musu kan cewar a fitar da tsarin yadda za a mallaki gida ta hanyar bankin jingina shi bankin mortgage din ba ta hanyar ba da kudin ruwa ba ta yanda shi yake faɗa a cikin tambayarsa sun yadda har sun fitar da tsari yanzu don haka ma ina ya kamata ma mutane su je su shiga a website din yanda suka fitar da tsarin loan interest din yanda za ka mallaki gida ba tare da ka karɓi kuɗi da za ka biya kuɗin ruwa ba sayar maka za su yi ka saya da riba ko su ba ka haya a cikin hayar da suka baka kana biya a hankali har ka mallaka su samu ribarsu tuntuni dama abinda ake ta gaya musu kenan tsarin da kuke bi na ba da bashi da ruwa da ya zamanto shi ne kaɗai hanyar da za ku samu kuɗin shiga ba za ku iya bin tsari wanda ya dace da shari'ar musulunci ku samu kuɗin shiga irin yadda kuke samun na ruwa ɗin amma ko ba ku saba ma shari'ar musulunci ba kun yi ma musulmi gata to alhamdulillah kun yi ma musulmin ƙasar nan gata sun amsa Allah ya saka musu da alkhairi duk da yake kusan board ɗin duk lokacinsu ya ƙare sun sauka tsohon shi managing director ɗin da kuma executive director ɗin duk sun yi amma su suka yi wannan kokari namijin kokari kuwa kuma ba karamin gata ake ma musulmi ba domin an share ma mutane hawaye akan abin da yake daga cikin larura mallakar gida ma'aikata da kowa kukan da yake yi kenan likitoci da dama da sauran ma'aikata ƙanana da matsakaita abin ya dame su cewa ba su da hanyar da za su mallaki gida, musamman masu zama a Abuja, ba su da hanyar da za su mallaki gida sai dai ta hanyar wannan bankin, kuma shi kuma yana bada bashin banki ne da kudin ruwa. Saboda ka tambayar da mai wannan tambayar yayi, ta karɓi wannan kuɗi da kuɗin da ake sanya kuɗin ruwa, da zummar kanta za ka karɓi kuɗin ruwa, a cewa dan ni ina cikin masu ba su shawara, wannan haramun ne, kuma ni ban ba da shawara haka ba. Amma ka karɓi gidan bisa tsarin da suka fitar da shi yanzu, sabon tsari ne, bai fota ɗaya ba, bai fota ɗaya ba, wannan ya dace da shari'a, kuma hanya ce da ake ma musulmi gata a wannan ƙasa. Allah ya taka musu da alheri, abinda suka yi na alheri duk da sun bar wajen, Allah ya sa wannan lada da alherin ya bi su har Allah maɗaukakin sarki ya naɗe ƙasa, domin haƙiƙa sun taimaka ma bayin Allah. Saboda wanda duk yake neman biyan wannan larura, biyan buƙatar wannan buƙata ta ta larura, ya samu hanya da zai biya ta ba tare da ya shiga cikin safan Allah ba. Dukkan wanda ya san ya yayi man nafasa an muslimin qurbatan min qurbi dunya nafasa Allahu anhu qurbatan min qurbi yawm al-qiyama, duk wanda ya yayi ma musulmi bakin ciki da damuwa daga cikin bakin ciki da damuwar duniya, Allah zai yayi masa bakin ciki da damuwa na duniya da na lahira. Saboda haka yanda suka yayi ma musulmin kasan nan wannan bakin ciki da damuwa, su ma Allah ya yayi musu bakin ciki da damuwar su ta duniya da ta lahira. Allah ya saka musu da alheri. Na'am. Eh, ana ce ba zai iya ba, ai haramun ne shi da ma yake ta ma ya karɓa ma ya je ya kasuwanci, ai ka gari bacci sosai yake so ya ci. Saura fansho, san fansho ai su ma sun yi fund six. Masu fansho ma yanzu sun fitar da tsari, sun ba da dama kuɗin fansho ɗinka za ka iya zaɓar cewar a bama a PFA wanda in ya karɓi kuɗin naka ba zai je ya sanya shi a cikin inda zai kawo riba ba, zai sanya shi a cikin wani kuɗi ne da aka shinge shi, aka yi masa shinge, aka ce masa fund six, wanda ba za a yi amfani da kuɗin ba sai a cikin inda shari'a ta yarda. To sai dai ba a da hanyoyi da za a iya fitar da kuɗin, da za a iya sanya wannan kuɗin a yanzu, saboda hanyoyin ba su yi yawa ba. Don haka dole sai dai wani abu ya ɗan shigo wanda yake ba lallai ya zamanto 100% halattaccen riba da ake samu ba, wani abu na gurgurɗin kuɗin ruwa ɗin zai iya shigowa ciki kafin a gama tsarkakewa, amma an ɗauki hanyar, su ma Allah ya saka musu da alheri. Amin. Bismillah ar-Rahman.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعرض الناس عن صرفوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن عذاب الله لآت وهو السميع العليم.
نعم. wannan sura suratul ankabut, haka aka ambace ta, haka aka ruwaita, haka wato aka santa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda Ikrima maulan Abdullahi ibn Abbas tabi'i ne ba sahabi ba ya ruwaito cewa mushrikai sun kasance idan suka ji an ambaci suna, an ambaci sura da sunan al-Baqara ko da suratul Ankabut, sai su rinka yin izgili da wannan ambato, da wannan suna da aka yi musu. Ai wato ta yaya za a jingina sunan sura da sunan dabbobi? To sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da inna kasainakal mustahzi'in, mun isar maka ga waɗanda suke maka izgili. Al-ankabut ma'anarsa gizo-gizo, giza-giza dai da kuka sani. An ambace ta suratul ankabut saboda ambatan giza-giza ya zo a cikin sura. Masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaytul ankabut. Anan aka ambace ta saboda haka aka sanya masunan su aka sanya masura da suratul ankabut. Tunda shi Ikrima da ya faɗi wannan yayi ishara ga abinda wato ya samu sahabbai suna kiran surar da ita, har ma yana cewa mushrikai yayin da ake saukar da Alkur'ani gashi yadda suke faɗa dangane da surar. Wannan surar makkiya ce a kusan bittifaq, tana daga cikin ƙarshen surorin da aka saukar a Makka. An ce a jerin gwanon surori ita ce sura ta 85 wajen sauka. An saukar da ita bayan suratul Rum kafin suratul Mutaffifin, domin suratul Mutaffifin an ce ita ce sura ta ƙarshe da aka saukar a Makka. To wannan surar abinda ta kunsa shine bayanin wato cewar imani. Imani yana da wato yana da wajibai, yana da abin da yake biyo baya. Idan kai imani sai an maka jarabawa, sannan imanin zai tabbata cewa ba kawai faɗa ba ce imani ka faɗa da bakinka, dole sai an yi maka jarabawa domin ya samu tabbata. To sannan kuma kamar yadda dukkan sura da ta fara da alhuruful muqatta'a alif lam mim, ita ma wannan surar ta fara da haka, wanda daga cikin abinda surorin da suka fara da waɗannan harufai suke tabbatarwa, daga cikin manufofin da suke tabbatarwa shine nuna cewa alqur'ani mu'jiza ne, wato ya ga wato ya fi ƙarfin azo da kamarsa, ya fi ƙarfin a kwaikwaye shi, gagara koyo ne wato mu'jizar alqur'ani. Musamman kuma wannan surar ta zo ta tabbatar da wannan, ta nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana karanta wani littafi gabanin alqur'ani ba, ta tabbatar da ummiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda da ya kasance ya iya rubutu da karatu yace idan lartabal mubtin wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartabal mubtinun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Irin wannan kirari ake ma alqur'ani da kuma tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da kuma abinda surar ta kunsa na labarukan annabawa, annabi Nuh da annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Shu'aib, da kuma abinda ya samu mutane da abinda ya samu mutanen annabi Shu'aib da Adawa da Samudawa da Fir'auna da Karuna da Fir'auna da Hamana, da kuma yanda Allah madaukakin sarki sunnarsa ta kasance tare da wanda suke karyata annabawa, domin wannan ya zamanto wa'azi ga waɗanda ake karanta musu alqur'ani, ga waɗanda wato sakon alqur'ani ya zo musu na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah ya nabe kasa. Fa kullu Allah yake fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man khasabna bihi al-ard wa minhum man aghraqna. Aka jiran ta su wato sunnar, bayanin sunnar Allah tare da waɗanda suke karyata annabawa. Da kuma a cikin wannan sura akwai tabbatar da mu'mini akan imani, cewa kada takura ta raba su da addini. In an takura musu a wani bangare na kasa, to fa inna ardi wasi'a, kamar yadda Allah ta'ala yace qul ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budu. Tace ya ku bayina wanda kuke imani, kasa ta me yalwace ku bauta, to dan haka ku bauta min ni kadai. Kuma idan wato barin wanda kake domin ka tsare ka gudu da imaninka, ka tsira da imaninka, ya saka kana jin tsoron arziki, to Allah yace wa kayyin min dabbatin la ta'milu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dewa yace dewa tili dabba wanda take ba ita ce take kula da arzikinta ba, Allah ne yake azurta ta, kuma shi ne yake azurta ku. To dan azkara mu mu'minai aminci da Allah cewa kada tsoron rashin arziki, toshewar hanyar arziki, kada ta sanya mutum ya cinikin imaninsa, ya sayar da imaninsa don samun arzikin duniya. Kada mutum ya yi haka, domin kasar Allah ne yalwace, kuma arziki a hannun Allah yake. A cikin wannan surar ake faɗa mata Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu inna Allaha bikulli shay'in 'alim. to wannan sune wato abubuwa da surar ta kunsa waɗanda suke ƙara tabbatarwa. To sai kuma muhimmi daga ciki shine wato kokarin da mutum yake yi, kokarin da mutum yake yi domin Allah, wanda wannan ya haɗa haƙuri da mutum zai saboda Allah ya jure wahala, ya jure tsangwama, ya jure jarabce-jarabce da za su zo masa domin ya saboda Allah. To surar ta buɗe da wannan, daga cikin abin da ta buɗe da shi, duk wanda ya yi wannan kokari yana yi ne don kansa. Kuma Allah ya tsare da wanda ya yi wannan, ya ce walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wanda duk suka yi kokari suka tsananta ma kansu wajen kokari saboda mu in ji Allah, to za mu shiryar da su hanyoyinmu. To haka wannan ya nuna cewar abinda daga cikin abinda surar ta kunsa kenan nuna muhimmancin mujahada, yaƙi da rai domin bin Allah, domin neman yardar Allah. Kuma a cikin kissar annabawa da aka kawo, janibin muminai abinda duk yake nunawa kenan irin kokarin da annabawa suka yi. Annabi Nuhu yayi shekara 50,000 a cikin da'awa zuwa ga Allah. Annabi Ibrahim ya jure ma kiyayyar iyaye, kiyayyar mahaifi da kiyayyar mutane cewa za a jefa shi cikin wuta, amma wannan bai hana shi ba. Annabi Lut shi ma haka ya jure ma wato tsangwama ta mutanensa, da keta mutuncinsa, da keta alfarmarsa, da ganin kan cewa ba shi da rauni, amma ya daure har ɗaukin Allah ya zo masa. To duk wannan yana nuna yana daga cikin abubuwan da wannan sura mai albarka ta kunsa. Allah ta'ala ya ce alif lam mim, Allah shi ne ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa, kamar ta daga cikin jerin gwanon harufan da suka zo a cikin alkur'ani. An yi alif lam mim ɗin guda biyu na Baqara da Ali Imran. To yanzu kuma za a zo a buɗe waɗanda suka zo guda huɗu a jere, don alif lam mim guda shida ne a alkur'ani, da na Baqara da na Ali Imran, sai yanzu na Ankabut, sai na Rum za ta zo, sai kuma na Luqman, sai na Sajda, guda shida kenan. To wannan tana ɗaya daga ciki, Allah ne ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa, amma suna nuni ya zuwa ga mu'jizar alkur'ani. Kuma duk inda aka ambaci waɗannan harufa a galibi za ga abin da zai biyo baya ambaton wato abin da ya danganci alkur'ani ne. Illa a wannan surar da kaf ha ya ayin sad da suratul Rum, sai ba a faɗi abin da yake dangane da alkur'ani ba. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fi, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alaykal kitab, alif lam mim sad kitabun unzila ilayka, alif lam mim ra tilka ayatul kitab, alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka. Duk da haka za ka ga ana ambaton littafin. To amma anan da aka ce alif lam mim sai aka ce ahasiban nas, a Rum aka ce alif lam mim ghulibatur Rum, aka ce kaf ha ya ayin sad dhikru rahmati rabbika abduhu zakariya. To dan a nuna cewar galibi ne, amma a waɗannan surorin su ma idan ka bi sai ka samu mu'jizar alqur'ani, kamar yanda yake a cikin wannan muka ambata وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Saboda haka dai ya kunshi wato tanwihi, daukakawa da sha'anin alqur'ani da kamba masha'aninsa. To Allah yace ahsiban nasu an yutraku, shin mutane suna zato za a kyale su ne? An yaqulu amanna, saboda sun ce mun yi imani, wahum la yuftanun, alhali ba za a jarabce su ba, wato ba za a yi musu jarabawa ba, wanda da shi ne imaninsu zai tabbata, da shi ne imaninsu zai bayyana. Wannan wato istifhami ne da ma'anar inkari, wato kada mutane su tsammani don sun ce sun yi imani Allah zai kyale su ba tare da ya jarraba su ba. Wato Allah sai ya yi jarrabawa, jarrabawa ta muminai sunnar Allah ce. Ya zo a hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya, mutanen da suka fi kowa tsananin bala'i, bala'i na jarabawa sune annabawa, thumma salihun, sannan salihan bayi, thumma al-amsalu fal-amsal, sannan wanda yake kowa daidai gurgudu. يبتلى الرجل على حسب دينه, ana ya mutum jarabawa a gurgudan addininsa, فإن كان في دينه صلابة إن أكوي كرفي إن أكوي تنني دكرفي أجهم الدين سا زيد له في البلاء سيات آرى مسا أجهم بلائي وإن كان في دينه خفة إذن كما أكوي صوتي أجهم الدين سا خفف له في البلاء سيات توسسا مسا أجهم بلائي حتى متين يا زمن تو سبود جربا ورد الله يكي مسا yana tafiya a bayan kasa laifa alaihi dam babu wani zunubi gare shi duk an karkake shi saboda dukkan jarabawa da Allah ya masa ko kaya ce ka soke ko kaya ce ka taka ko kaya ce ka taka komai kankanta ba abin da yake samun mumini min nasabin wala wasab na wahala ko wata ko wani tsangwama hatta ashauka yushakiha har kaya wanda zai taka ta face wannan ya gamanto Allah ya kankare masa zunubi da shi dukkan jarabawa da ta zo ma mu'minai tsarkakewa ne a gare shi saboda haka wannan ayar ta bu wannan sura ta bude ayar farko da ce da inkarin mutun ya dauka kan cewa dan yayi imani Allah zai kyale shi ba tare da jarabawa ba Allah madaukakin sarki sai ya jaraba shi kamar yanda Allah ya faɗa a cikin suratul bara'a am hasibtum أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا المؤمنين ولا رسوله ولا المؤمنين والنداء أم حسبتم أن تتركوا كنا طمانا ذاك علي كنه الحالي الله بيبين وأن ديكي أما حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم الحالي الله بيبين وان دسك جهاد لجتشكمكم بقى ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا وبسركي وان دبا با الله بدا من زنك دكما مؤمنين دو تقبو يي سويي وان ذات شجد دسو ذات نوا وان انتكين جداني با مؤمنين بقى وتنسي الله يجرب يا بيين وان سبو دعاك وان دمو تنية ثانية شوى إيه إيماني تو يشيرن wato ibtila'i domin Allah zai jarabta shi amma wannan ba kuma cewa ka je ka nemi jarabawa bane kullun annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu roki Allah al'afiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abbas yace mafi kyan abin da ka roki Allah da shi shine ka roki Allah al'afiya wato aminci daga bala'i kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al'adu wa sallallahu al'afiya kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba dan a kafsa ku roki Allah al'afiya Allah baya son wannan Allah yace walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzuru ai da ku ne kuke burin mutuwa kafin ku hadu da ita to yanzu gashi kun ga mutuwar alhali kuma gashi kuna saurara haka Allah yace masa dai lokacin yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inda yazo hadisin Anas a cikin sahih Muslim yaji ya ziyarci wani daga cikin sahabbansa bashi da lafiya ya kare ya zamanto kamar dan shila saboda rama yace meta miskini baka addu'a ne baka roƙon Allah al'afiya baka addu'a yace ya rasulullah ina addu'a amma abinda nake cewa shine Allah azabar da zake min a duniya a lahira ke min ita a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai haka la tuce subhanallah la tuqihu yace tasbih yace ba za ka iya ba wa zai iya ma Allah wazi iya da Allah wala yutiqu wasaqahu ahad ba mai danka irin dankar Allah saboda haka ka roki Allah afiya to ne zai da azabar taka ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ne Allah zai da azabar taku in kuka gode ma Allah kuka yi imani azabar ba halittarsa bace sai ya ki halittarsa saboda haka ka roki Allah al'afiya Allah kai mun aminci kakka jaraba ni wai ba za ka nuna ma Allah kan cewa kai ne ba za ka dage a kawo jarabawar kai wane kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tuqiquhu ba za ka iya ba saboda haka yace salillahi al'afiya ka roki Allah al'afiya a riwayar Muslim yace kul rabbana ati allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kace Allah ka bani kyakkyawa a duniya ka bani kyakkyawa a lahira kuma ka tsaye ni daga azabar wuta ba shikenan ba bai maka jarabawar ba abinda ake samu din an yi jarabawar ya baka ba tare da jarabawar ba ya baka kyakkyawa a duniya aminci ba jarabawa kuma a lahira ma ya baka kyakkyawa kuma zalika ala Allah bi aziz to amma wannan dan ka san cewa sunnar Allah ne za ta iya zuwa Allah zai jarraba zai iya jarraba wato Allah sunnarsa ne ya jarrabci bayi to in ma zai jarrabawar sai ya zo da jarrabawar mai sauki ai kamar hisabi ne a lahira ko Allah ya ce zai yi hisabi amma akwai wanda za a yi musu hisabin ya tsira sai a dauki littafin a buda nan a dan buda can sai Allah ya kusanto da shi ya ce ranar kaza da kaza ka aikata kaza ko ce ya Allah nayi ce ne maka sutura a duniya ba wanda ya sani ko ban maka ba ce kai mun sutura yake to je kana ya ce hisabin ya tsira an yi hisabin amma an yi maka sauki yasa daga cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ke min hisabi hisabi mai sauki to saboda haka duk da Allah zai yi jarabawar to amma akwai nudufi to mu nudufin muke zoka shi yasa kuma cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana safa da yamma Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fi dini wa fi dini wa dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي كنا تكين أدوين هسم المسلم دوان دي بإيا بي دي حدش سافة ديما حديث ابن عمر إنا تكين بصحيحين تكين أدوما أجتي يكا جاء لاتيا لاتيا sannan Allah ta'ala ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihi wallahi hakika mun jarabci waɗanda suke gabanin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu dan haka Allah ya bayyana waɗanda suke gaskiya wala ya'lamanna alkadibin kuma Allah ya bayyana ya nuna waɗanda suke sune makaryata masu yin karya wato wannan sunnar Allah ce waɗanda suke gabanin Allah ya jarabta su daga jarabawar maqsudin jarabawar shine Allah ya bayyana masu gaskiya nan an zo da fala ya'lamanna Allah Allah yana sani to sanin wato sanin Allah azali ne Allah ya san masu gaskiya tun kafin ma ya halice su to amma sanin Allah akwai ta'alluqin sa ratayuwar sa da abin da zai faru wanda baya bayyana sai abin ya faru ba wai dan Allah bai sani bane to yayin da ya bayyana sai ya zama to kamar lokacin ne Allah ya sani a lokacin ne Allah ya bayyana wa mutane shi yasa ake fassara shi da cewa Allah yana bayyana masu gaskiya dan kar a nuna cewa kamar sanin Allah faruwa yake ba za a ce Allah yana sanin masu gaskiya ba duk da shi ne zahirin lafazi amma sanin Allah ba fararre bane Allah ya riga ya sani to waɗansu suna kayyadewa suna cewa Allah yana sani sani na bayyanawa sani na bayyana ma wato sani na bayyanarwa ba wai sani na ainihin ta'alluqin sa da zatin sa ba tunda Allah ya riga ya sani wato idan Allah ya jarabawa to da jarabawar sai wanda yake mai gaskiya sai ya bayyana ya fito fili wato Allah ya bayyana shi ya zamanto a ranar alkiyama zai ce to ai Allah ka jarabta ni kaga ka san cewa ni mai gaskiya ne to domin Allah ba zai hukunci akan cewa shi ne gaskiya bane da ilimin sa da ya riga ya sani tun fil azal da ilimin Allah wanda yake tun fil azal ya sani ya san masu gaskiya amma ba da wannan Allah zai hukunci ba da shi Allah zai masa hisabi ba Allah zai ma mutum hisabi ne da hukunci da abinda Allah ya zo ya bayyana da abinda ya zo ya bayyana na gaskiyarsa yayin da ya gaskiyarsa ta bayyana to maqsudin to Allah yayi jarabawa waɗanda suka yi gaskiya suka bayyana makareta ma kuma suka bayyana to sannan Allah ya ce am hasibal ladina ya'maluna sayyiati an yasbiquna ko kuwa to ku bari waɗanda suke aikata munanan ayyuka shin suna tsammanin cewa za su tsere mana in ji Allah sa'a ma ya'kumun abinda suke hukuntawa ya mujista wato su waye waɗanda suke aikata munanan ayyuka waɗanda suke munanan aikata munanan ayyuka ta hanyar azabtar da muminai tunda Allah yana jarrabar muminai ta hanyar makiyansu ya sallata makiya akan su rinka azabtar da su kamar yanda ya faru da Ammar ibn Yasir da shi da iyayensa da ubansa Yasir da uwarsa Sumayya haka aka suka mushrikai suka rinka kama su suna azabtar da su har Sumayya Abu Jahal ya ɗauki mashi ya cike ta a al'aurarta ita ce farkon wanda ta yi shahada haka shi ma Yasir uban Ammar haka shi ma suka kashe shi. Shi Ammar da suka kama shi suka ce sai ya faɗi kalmar zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya faɗa suka sake shi, ya je hankalinsa a tashe yana kuka ya je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kaji zuciyarka, yace ina nutsa da imani ya Rasulullah, yace in sun sake kama ka ka faɗa. To haka aka rike musu azaba. To waɗanda suke aikata mummuna su ne masu azabtar da mumini, innal ladina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. To masu fitinar muminai da muminai maza da muminai mata suna tsammanin ko ka su suna tsammanin za su tsere mana ne, su ba za a yi musu jarabawar ba. A'a, abinda suke hukunta ya mu gusta, su ma sai an musu jarabawa duk hatta kafiri. Sai Allah ya jarabce shi, ko kafiri baya ciwon kai, ko kafiri baya kansa, ko kafiri baya talauci, ko kafiri baya haɗari, ko kafiri gobara ba ta kama gidansa, ko kafiri gobara ba ta kama kantinsa, ko baya faduwa a cikin kasuwanci, ko kwantenansa kasan ba ta kamawa. Duk dai irin jarabawar da ake ma muminai suna tsammanin su ba za a yi musu ba ne, shi ne ma'ana an yasbiquna, za su tsere mana, wato su gagare mu. To a shi ne Allah ya ce abinda suke hukuntawa na wannan da suke tsammanin kan cewa sun sha wannan ya mu gusta, domin kuma a cikin zatansu suna ganin muminai da jarabawa take faduwa a kansu, ai ba su yarda da iyayen gijinsu ba, iyayen gijin su mushrikai, sun ce suna da nasu ubangijin. To ubangijinsu ya hana su ai musu azaba, bai hana ai musu azaba ba, saboda haka ya nuna kan cewar ubangijin nasu, wato in an kira shi kiran da suke masa bai amsa musu ba. To suna su ubangijin, iyayen gijin nasu na ƙarya sun hana irin abin da yake samun mumine na jarabawa su ya same su. To shi yasa sai Allah ya ce sa'a ma ya'kumun, abin da suke hukuntawa ya mugusta, domin dalilin da suke so su yi amfani da shi su kawo rauni ga itikadin musulmi shi ma zai koma kansu, alkaulu bil mujib shi ma ya la kansu. To sannan sai Allah ya ce man kana yarju liqa Allah, wanda duk ya kasance yana kaunar haduwa da Allah, fa inna ajalallahi la'a, to fa lalle ajalin Allah mai zuwa ne, yana nan tafi. Wa huwa as-sami'ul 'alim, kuma shi Allah shine mai ji nasani. To bambanci tsakanin waɗanda ake muminai da ake musu jarabawa da masu aikata da waɗanda kuma suke tsangwama ga muminai din, suke azabtar da muminai, da kuma waɗanda ba su yarda da Allah ba suke aikata ayyuka miyagu na kafirci da saƙo, bambancin su shine cewar su muminai suna kaunar haɗuwa da Allah. Saboda haka in suka yi haƙuri, haƙurinsu haƙuri ne na ilimi, na sun san cewar gobe za ta yi kyau, na in sun haɗu da Allah za su samu sakamako. Yanzu wanda ya jure ma tsanani saboda yana ƙaunar wani abu, za ka haɗa shi da wanda shi baya ƙaunar komai? In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Idan ku kuna jin raɗaɗi, Allah yake ce ma muminai in takunu ta'lamuna, in kun kasance kuna jin raɗaɗin yaki, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna, su ma raɗaɗi suke ji kamar yadda kuke jin raɗaɗi. Sai ce wa tarjuna min Allahi ma la yarju, amma ku kuna kaunar abu daga Allah da su ba sa kaunar sa. To shine man kana yarju liqa Allah, wanda duk yake kaunar haduwa da Allah, to ajalin Allah na nan tafi, ita ce mutuwa. Ba wanda wato mutuwa za ta zamanto masa a bar hangen kauna in ba mumini ba. Shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi sahih, duk wanda yake kaunar haduwa da Allah, Allah zai so haduwa da shi. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu, wanda yake son haduwa da Allah, Allah zai so haduwa da shi. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu, wanda kuma yake kin haduwa da Allah, Allah zai ki haduwa da shi. Sai Aisha ta ce ya Rasulullah, dukkan mu ba ma san mutuwa, to ai zai so haduwa da Allah? Sai ya ce a'a, ba haka ake nufi ba. Mumini idan mutuwa ta zo masa sai ya rinka duba abinda Allah ya masa alƙawari, sai ya kaunar haduwa da Allah, sai Allah ma ya kaunar haduwa da shi. Shi yasa za ka ga mumini idan ya zo mutuwa, mala'iku da za su zo da marhabin za su zo masa da kyawawan kama, kamar yadda aka ruwaito Umar ibn Abdul Aziz yana cewa na ga waɗansu mutane masu kyakkyawar kama, sai aka gan shi yana ta murmushi, yana ta murmushi, ashe mala'ikun ne suka zo. Allah ya kaddara masa har yayi magana bayan ya gan su. To wanda duk ya so haɗuwa da Allah in ya tuna wannan, shi yasa lokacin da mutum yake alamun saukan mutuwa ai ka tunatar da shi rahamar Allah, kamar yadda aka Amr ibn al-As aka yi ta tunatar da shi jihadinsa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yanda da haƙurin da yayi da sahibtansa da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yayi ƙauna. Kamar Abu Zur'a Ar-Razi, lokacin da mutuwa ta zo masa, almajiransa sai suka zo za su karanta masa hadisin man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna, wanda zancensa na ƙarshe ya zamanto la ilaha illallah zai shiga aljanna. Kowa in ya ɗauko isnadin sai kuka ya kasa cikawa, yana jinsu sai kawai ya karɓi isnadin ya faɗa har zuwa ƙarshe, ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, wanda ƙarshen maganarsa ta zamanto la ilaha illallah zai shiga aljanna, shikenan sai ya cika. To shi yasa wanda suke jinya, in suna jinya su ringa kwaɗaitar da mutum rahamar Allah a lokacin, sai ya ƙaunar cewa in ma tafiyar ce ta zo ana ƙauna. Kamar yadda Bilal ibn Rabah yayin da mutuwa ta zo masa yake waƙa yana cewa gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizba, gobe zan haɗu da masoya Muhammadu da rundunarsa sallallahu alaihi wasallam. Haka yake cewa gadan alqal ahibba Muhammadan wa hizba. To shine duk wanda yake kaunar haduwa da wanda duk yake kaunar saduwa da Allah, to ajalin Allah yana nan take. To kaga sai ya sanya masa shauki, babu abu da mutum wato zai maka maganin damuwar duniya din nan a ce kana hangen cewa gobe za ta yi kyau. Ba wanda yake hangen cewa gaba za ta yi kyau sai mumini, ya sai in ya zauna lafiya da Allah, Allah zai zauna lafiya da shi kuma zai samu alheri wajen Allah. Na'am, sai Allah ya ce
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
الله يقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. وانت ديه جهادي abin ma'anar jihadi wato kokari domin taimakon addinin Allah, wanda zai iya kokoluwarsa shine mutum ya dauki kansa kali ya jihadi na yaki domin daukaka kalmar Allah. Amma yana daga cikin jihadi manzo, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi jihadi da kafirai da harsunanku da dukiyoyinku da kawukanku. To da harshen shine kai jihadi na da'awa, na kira da bayyana hujja. To duk kokarin da mutum yayi, Allah ya ce fa inna ma yujahidu li nafsi, to yana yin wannan jihadin ne domin kansa. Wato amfanin wannan kokari da yayi domin taimakon addini dan kansa ne. Inna Allaha la ghaniyun 'anil 'alamin, hakika Allah mawadaci ne ga barin talikai ga baki ɗayansu, wato ba shi da bukata ya zuwa ga da'arsu. Allah ba shi da bukata ya zuwa ga da'ar mai da'a, komai yawan da'arsa, wato ko kaɗan ko mai yawa ba za ka amfane shi ba. To sannan ya ce wallazina amanu wa amilus salihat, waɗanda kuma suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka, la nukaffiranna anhum sayyi'atihim, wallahi za mu kankare musu, za mu rufe musu miyagun ayyukansu. At-takfir ma'anarsa at-taghfiya, za mu rufe bi ma'ana miyagun ayyukan za su zamanto kamar ba su bai yi su ba, ba zai gani ba a cikin takardun sa ranar alkiyama. Kuma rufe su, tasirin su ba zai zo ya same shi ba, saboda miyagun ayyuka suna da tasiri akan halittar mutum, akan lafiyar jikinsa, akan kamarsa, akan arzikinsa, akan duk akan mu'amalarsa, akan waɗanda yake hulɗa tare da su. Miyagun ayyuka duk suna da wannan tasiri. To in Allah ya kankare ma wanda yayi aiki, yayi imani, yayi aiki nagari, to sai Allah ya kankare masa miyagun ayyukan koda bai tuba ba. Wannan yana nuna kan cewa kyawawan ayyuka ko mutum bai tuba ba suna kankare masa miyagun ayyukansa. Kamar wanda yayi azumi imanin wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda yayi salatu tarawih imanin wahtisaba gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda yayi haji hajjul mabrur zai zamanto ya dawo daga zumbarsa kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi. Albarkar kyawawan ayyuka. Wala najziyannahum, kuma ma banda haka zamu yi musu sakamako ahsana alladhi kanu ya'malun, zamu sakanta musu da mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa. Wato a cikin ayyukan sai Allah ya duba yayin da kai in sallah ce Allah zai baka sakamako, sai ya duba wace sallar ce kafi khushu'i, wace sallar ce kafi hada cika farillai da dukkan sunnoni, sai duk sauran sunnonin na tafiya ce da wannan za a baka. Ka ji karinci irin na Allah. Idan sadakar ce za a baka sakamako, sai a ga wanda yana ruɓanyawa daga 10 zuwa 700 zuwa sama da haka, sai a duba wannan ruɓi ne ake wanda yafi kowanne. To wannan duk sauran sadakar ma sai a baka wannan. Shine wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun, mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa da shi za a yi musu sakamako. Ka gani abin da baka yi ba sai a baka. To shine karimcin Allah. Amma gawa walladina amanu wa amilus salihati, wanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka, sai mutum ya yi istiqama akan kyawawan ayyuka, ba ka rinka shige da fice ba. Yau ka dan sha kana shawagi, a kai istiqama ka tsaya kyam. Allah ka ba mu istiqama. To sannan Allah ya ce to arama ya ce mutum سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جماعه kamar yanda sanarwa ta gabata jiya, yau zamu shiga goman karshe insha Allah. Kuma kamar yanda muke a wannan masallaci, zamu raba sallar dare din biyu, zamu tarawih kamar lokacin da aka saba, amma ba zamu shafa'i da witri ba, kuma zamu rinka izifi uku domin mu saukaran daren 27 insha Allah. Kuma za mu rinka tahajjud, za a fara karfe 12:30 insha Allah, yanda zai zama to an idar mutane su koma su samu su sahur bi idnillah. Wannan daren da za mu fuskanta shi ne daren 21, shi ne daren farko daga cikin dararen goman karshe, wanda kuma ake kauna zai iya zama to daren lailatul qadr, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu neme wannan dare a cikin dararen goman karshe mara. Suna farawa da wannan dare. To ga wannan dare ya hada daren 21, ya hada daren Juma'a. Saboda haka kar a yi sake, a yi daidai gwargwado. Duk da sallah kuma da za a yi kar a manta, shi daren Juma'a yana da ibada da aka keɓance shi da shi, shine yawan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yawan salatin mu watakila sai ya bude mana hanyar samun wato a dacewa da yin ayyukan ibada din da suka dace a cikin wannan dare. Na haka a yawaita, kar a takaita, kar a gajiya, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ayyamun ma'duda, ranaku ne waɗanda suke gididdigaggu. Mutum ya yi sadaukar da kai a cikin waɗannan ranaku, la'alla sai mutum ya samu alherin da zai miƙe da shi har abada. Allah ya rubuta masa arziki da ba zai taɓa taɓewa ba har abada. Ya zamanto ya samu shiriya, ya samu istiqama, mutum ya samu wanda yake an samu mutum shi ne. La'alla wannan shi ne zai zamanto wannan kwanakin su ne mutum zai samu wannan muwafaka. Sai mu bakin ƙoƙarinmu. Kuma alhamdulillahi gashi muna shirin shiga. Allah maɗaukacin sarki ya sa wani bawan Allah ya kawo mana AC, air condition, masallacinmu ya yi sanyi. Kafin shi ɗaya daga cikin bayan Allah masu halartar wannan majalisi ya kawo a gefen liman liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, wanda suke dab da liman suna samun sanyi yanzu alhamdulillah duk mutanen masallaci za a rinka samun sanyi albarkar wannan kokari da waɗannan bayin Allah suka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda suka sanyaya mana masallacin mu Allah ya sanyaya musu kaburburan su Allah ya sanya shi sanadiyar sanyin kabari gare su da iyayensu da sujeyarsu da iyalansu Allah ya karba daga gare su kuma dai yan masu hannu da shuni a wannan wata Allah ya saka musu da alkhairi sun yi bakin kokarinsu a masallatai da dama wajen ciyarwa da muke fata sanadiyar wannan rahama da suka nuna ga bayin Allah Allah ya saukar mana da rahama a cikin al'umma kamar yadda ya alkawari kan cewa in an ji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah da yake saman al'arshi zai ji kan waɗanda zai ji kan mu muna roƙon Allah ka ji kan mu albarkar wannan jin kai na bayinka da suke sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk